Daga nan birnin Washington DC wato aka lalubo sashin Hausa na murya Amurka kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan koda yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30. Inda za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gargadi masu fasa bututun mai inda ya yi ikirarin cewa za a ɗauki mataki a kansu daidai da ake ɗauka a kan 'yan ƙungiyar Boko Haram. A jamhuriyar Nijar mata sun fara ƙorafi kan irin kasan da aka ba su a raba mukamman ministocin sabuwar gwamnatin Muhammadu Isufu.
Doka ce, ordinance ce da anka ɗauka, anka ce inda duk ana naɗa gwamnati ya kamata abba ko mace ko namiji kashi 25. Me da yake mazan mu sun iya manaƙisa sai sun ka maida ta ga hanyar mata?
Yau kan wannan batu zamu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayinku. Ya kuke kallon zaɓin ministocin da sabuwar gwamnatin ta Muhammadu Isufu ta yi? Lambar da za ku kira ita ce 2025 2025 2655. Amma zamu fara ne da shan labaran duniya.
Sare assalamu alaikum. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi kira da ai shari'a bayan da gwamnatin jihar Kaduna ta bayyana cewa jami'an ta asirce sun binne 'yan shi'a kusan su 350 a rami ɗaya, waɗanda aka kashe lokacin da 'yan ƙungiyar suka yi arangama da sojoji a Zaria a cikin watan Disamban bara. Wannan mummunar bayanin da jami'an gwamnatin jihar ta Kaduna suka bayyana cewa an harbe aka kashe ɗaruruwan 'yan shi'a kuma an rufe su a rami ɗaya, wani muhimmin matakin farko ne na hukunta duk wanda ke da hannu cikin wannan mummunan aikin, in ji babban jami'in kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty MK Ibrahim a cikin sanarwar da ya bayar jiya Talata. Sanarwar ta ce wajibi ne a tabbatar cewa an kare wannan ramin da aka binne waɗannan mutanen domin a fara gudanar da cikakken bincike da za su haɗa da hanyoyin kimiyya da fasaha. Jami'an na gwamnatin jihar ta Kaduna sun shaidawa kwamitin cewa an ba da umarni kan 'yan shi'a ne bayan 'yan ƙungiyar da suka yi ƙoƙarin kashe babban hafsoshin ƙasar, amma ƙungiyar ta 'yan shi'a ta musunta wannan zargi. Babban darakta hukumar kula da harkokin addini na jihar Kaduna, Muhammadu Namad Musa, ya shaidawa kwamitin ranar Litinin cewa an umarce shi tare da kwamishinan 'yan sandan jihar Kaduna da su tafi Zaria domin su tantance adadin mutanen da aka kashe da kuma yadda za a binne su. Yawancin gawawwakin dai da an gano sanye da baƙaƙen kaya, cikin su har da mata da kuma yara.
'Yan sanda a Macedonia sun yi amfani da barkono mai sa hawaye da gurneti mai kidimarwa kan 'yan gudun hijira masu kokarin tsallaka shingaye a kan iyakar ƙasar da Girka. Rahotanni sun ce kimanin mutane 30 ne cikin gungun a yau suka yi kokarin tsallakawa daga tsallaken da ake kira Indomene da ke arewacin Girka da aka rufe. Wannan lamari yana faruwa ne bayan kwatankwacinsa da ya faru ranar Lahadi a wannan wuri, inda 'yan sanda suka harba irin wannan hayaki mai sa hawaye da harsashin roba da irin gurnetin nan mai kidimarwa da mesar ruwa kan bakin haure da 'yan gudun hijira, al'amarin da ya raunata da dama daga cikinsu. A ranar Lahadi wani ya watsa kasidu a duk faɗin sansanin 'yan gudun hijiran da ke ɗauke da jita-jita cewa an buɗe kan iyakar, sai dai mahukuntan ƙasar Girka suna zargin jami'an Macedonia da wuce makaɗi da rawa, abinda ta ce za ta bincika domin gano inda bayanan na ƙarya suka samu asali.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. A yau ne aka samu girgizan ƙasa mai nauyin gaske a ƙasar Bama, wanda har aka ji a ƙasashe makwabta wato China da India. Sai dai kuma kawo yanzu ba wani ko wasu bayanan ta'adin da wannan girgizan ƙasar ta yi. Nauyin girgizan ƙasan ya kai maki 6.9 kuma ya fi tasiri ne a wani gandu da ke da nisan kilomita 220 daga Mandalay, wanda ita ce babban birni na biyu mafi girma a ƙasar. Shi dai wannan wurin yana da cinkoson jama'a kuma yana fuskantar barazanar girgizan ƙasa, domin da yawan gidajen da ke wannan wurin gininsu ya yi ƙasa-ƙasa sosai. Sai dai mazauna birnin Yangon sun tsorata ƙwarai da gaske domin da yawansu sun gudu zuwa bakin titi. Wakilin kamfanin dillancin labarai na Associated Press, wanda ya kai ziyara a asibitin na Yangon a lokacin da abin ya faru, ya rawaito cewa ginin asibitin mai hawa 6 ya girgiza har sau 2 cikin minti guda. Wani mai suna Aung Tung ya shaidawa wakilin na kamfanin AP din cewa ya saba da irin wannan yanayi, don haka wannan da ya faru bai bashi tsoro ba. Ya ce damuwarsa kawai ita ce dan uwansa da ke kwance a asibiti bai da lafiya kuma yana buƙatar kulawarsa.
Malamai a ƙasar Liberia sun yi fatali da wani shirin kuskurima da gwamnatin ƙasar ke kokarin yi wa fannin ilimin ƙasar. Malaman sun yi barazana fadawa cikin yajin aiki muddin gwamnatin ƙasar ba ta yi wato ta yi wannan gyaran da ta dauki aniyar yi wanda zai hada makarantun gwamnati da na masu zaman kansu. Babban sakataren kungiyar malamai na ƙasar ya ce malaman sun ajiye ranar Talata a matsayin ranar da za su fara yajin aiki muddin akai kunnin kashi da wannan bukata ta su. Sai da kuma yanzu haka gwamnatin ƙasar ta riga ta cimma wata matsaya da wata makaranta da ake kira Bridge International Academia mai zaman kanta wadda take amfani da tsarin fasahar zamani domin bunƙasa ilimi ga ƙasashe masu tasowa. Ministan ilimi na ƙasar George Wana ya shaida mu da Amurka cewa ba wai gwamnati na kokarin mayar da makarantun gwamnati na kuɗi bane, sai dai haɗa hannu da makarantu masu zaman kansu domin bunƙasa ilimi a ƙasar. Ministan ya koka akan yadda ilimi ke tabarbarewa a ƙasar, abin da yace hakan na buƙatar mataki na musamman. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke ziyara a China, shugaban ya gargaɗi masu fasa bututun mai da cewa ko su daina aika-aikan da suke yi ko kuma ɗauki mataki a kansu irin wanda ake ɗauka a kan 'yan ƙungiyar Boko Haram. Wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa da ke Abuja ya ji ta bakin wani masanin harkar tsaro kan wannan gargaɗi da shugaban Buhari ya yi.
Shugaba Muhammadu Buhari yana wannan tsokacin ne a lokacin da yake ganawa da al'ummar Najeriya da ke ƙasar China, inda ya ce masu matsalolin cin hanci da rashawa da rashin sa ido da kula da aka fuskanta a baya, yanzu gwamnatinsa ta ɗauki hanyoyin da za ta warware su. Kuma magana tsageru waɗanda ke hana Najeriya ci gaba ta fuskar tattalin arzikinta ba za a bar su ci karensu ba babbaka ba. Akan haka ne na tuntuɓi wani ƙwararre akan sha'anin tsaro, wato Malam Abubakar Abdulsalam, domin in ji ko wannan barazanar da shugaba Muhammadu Buhari yake aikowa daga China za ta iya tada hankalin tsagirin nan na Niger Delta wanda suka kware wurin fasa bututun mai da kuma satan man a waɗansu lokuta. Sai ya ce,
idan ka dubi kowane ƙasa a duniya, idan ka samu wasu mutane wanda suka kasance tsagiru ne suke cin karensu ba babbaka, to sai dai idan ƙasar ba ta da gwamnati da take da kishin ƙasa ko kuma ba ta da gwamnati da ta damu da ta yi abin da zai kyautata ma al'umma, domin saboda babu wani kungiya na jama'a da za su fi ƙarfin gwamnati.
Amma kana ganin daidai ne a murƙushe waɗannan mutanen kamar da aka murƙushe 'yan Boko Haram, ganin cewa laifukansu ba iri ɗaya bane kusan za a iya cewa?
Ai, akwai laifuka da suke kasancewa ba iri ɗaya bane, amma hukunci yakan kasance iri ɗaya wanda za a yi wata raka wanda ya aikata wannan laifin. To saboda haka da 'yan Boko Haram da duk wani mai cin amanan ƙasa, ai idan muka duba masu cin amanan ƙasa kusan hukuncin su ma kisa ne kawai.
Ko wannan sakon da shugaba Muhammadu Buhari ya yi zai iya sanya 'yan ƙungiyar su shiga taitayin su kuma su daina ayyuka na asha da suke yi wa ƙasar, lokaci ne kaɗai zai tabbatar. Umar Faruk Musa, muna Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla gaida Umar Faruk Musa, yanzu kuma sai makwabcin Najeriya wato Jamhuriyar Nijar, inda mata suka fara korafi kan irin kasan da aka baya su a raba makaman ministocin sabuwar gwamnatin Muhammadu Isuhu. Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da wannan rahoto da za ku ji.
Nous, femmes nigériennes, sommes indignées et frustrées par le non-respect du quota.
Shugabar haɗin gwiwar ƙungiyoyin matan ƙasar Nijar Hajiya Fatima Madam Kako kenan lokacin da take karanto sanarwar da ke bayyana rashin aminta da kasan da aka ba mata a sabuwar gwamnatin da shugaba Isuhu ya kafa a ranar Litinin. Da farko dai gwamnatin ta Renaissance Dieu ta kumshi mambobi 38 kafin a yammacin jiya Talata ta cika mambobi 40 cif. Daga cikinsu mata 8 kacal naɗin ya shafa, saɓanin abin da kundin tsarin mulkin ƙasa ya ce a sashensa na 22. Madam Haruna Fatima Kusa a jam'iyyar UDSN talaka mai goyon bayan Isuhu Muhammadu na daga cikin matan da suka yi watsi da kasan da aka ba mata a sabuwar gwamnatin ta jam'iyyar PNDS tarayya da ƙawayenta.
Doka ce, ordonance ce da anka ɗoka, anka ce inda duk ana naɗa gwamnati ya kamata a ba ko mace ko namiji kashi 25. Me da yake mazan mu sun iya manaƙisa sai sun ka maida ta ga hanyar mata? Yanzu mu mun ka ce mun yi na'am da ita muka karɓa, sai aka waye gari kun wannan doka ba ai aiki da ita ba. Sai minister 40 ku kilga ku gani ku da kanku ku nazari ku gani eske 25 din sun cika.
To kamar kuna zargin su maza da rabon kura kenan a cikin wannan gwamnati?
To mu sai mu ci an yi rabon kura man tuntuna mu ba a hidda hakimu ba, kai mu hasu ya samu kai kuma mu muna cikin majority, amma kaji mun ka ce nu anna company pa de gens gwagwarma in bisa hanya ne muna yin tafiya kan ranmu, amma in ya zamanto an yi kuskure ba mu bin kuskure.
Tun bayan zanga-zangar da kungiyoyin mata suka gudanar a shekarar 1991 domin nuna rashin amincewa da kasan kujerun wakilcin mata a taron Conference National. Wannan shine karon farko da matan kasar ta Niger ke tada jijiyoyin wuya a kungiyance don watsi da wani matakin hukumomin kolin kasar. Bayanan kididdiga sun yi nuni da cewa sama da kashi 52 daga cikin 100 na yawan al'ummar Niger mata ne. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule, yau kuma kan wannan batu zamu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Ya kuke kallon zaben ministocin da sabon gwamnatin Muhammadu Isu ta yi? A makafin nan bari mu shakata da wannan waka.
Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Najeriyar mu ce kar mu bar ta ta wargaje. Najeriya kasar mu ce tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Najeriya kasar mu ce mu reno saboda ƴan baya. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Manyan kasar mu ko ya cancanta kusa baki a cikin tsafta, harkan tsaro ya inganta, rayuka suna ta salwanta, a taimaka a je a sulhunta, kar ƴan matan su ɗi mauta, har rayuwa ya salwanta, kowace akwai masoyinta, sannan akwai iyayenta, suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su. Tausaya Najeriya kasar mu ce mu reno saboda ƴan baya. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Najeriya kasar mu ce kun ga ba za mu bar ta ba. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Ta zama to uwa a gare mu ta.
Madalla, muna godiya kwarai. Yanzu bari mu je ga shirinmu, wato na daukan wayoyinku da muzum, wato domin mu ji ra'ayinku.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To madalla, kiran mu na farko ya zo ne daga Yamai. Wane ne akan layi?
Sunana Mutari Saidu, ana ce da ni babba, mazaunin birnin Yamai.
Muna jin ka Malam Mutari.
Wato, ina so ne zan ba da ra'ayina bisa kan sabuwar gwamnati ta Muhammadu Isufu da aka kaddamar da ita a ranar jiya.
Wata kamaimai muna batu ne akan ministoci da ya nada a ranar Litinin ta gabata. Muna jin ka.
Akwai kwarahe-kwarahe da dama wato ƴan ƙasar Niger game da wannan sabuwar gwamnati. Wato, na farko dai abin da ya dame wato ƴan Niger shine ganin yawan wannan gwamnati wadda ta kai har minista wato 38. Bayan ko muna gani akwai zaɓuɓɓuka da suka gudana a nan Afirka ba tare da jimawa ba, a kusa da mu ga makwabciyarmu Nigeria. Ministorinsu duka ba su wuce minista 18 ba, ga kuma Benin ita ma cikin wannan satin ne a kaddamar da gwamnatin wato minista 21 kawai. Kuma wato duka wannan kasashen guda biyu da na zana maka suna cikin kasashen da suka yi tattalin arziki. Budget din Niger da bai wani kai ya kawo ba. Yanzu minista har 38 to taya ne za a yi kaso ya kasance kowa ya samu kuma amma ƴan kasa aiki? To shine abin da yake damun ƴan Niger. Sannan bayan haka akwai wasu ministorin da misali minista guda za a iya haɗe ayyukan minista kamar 5 or 6 a cikin guda ɗaya.
To madalla, Malam Mutari, muna godiya kwarai. Bari mu je jihar Maraɗi. Wane ne akan layi?
Kana magana da Alhaji Hassan Tawaye.
To Alhaji Hassan, muna jinka amma kaman inda kake yana da ɗan hatsaniyar motoci haka dai, za ka iya kaucewa? yawa to muna jin kai
wato ni magana ta fusa kan wannan gwamnatori da aka nada nan Niger. Na farko dai muna ma Allah godiya da yasa aka yi zaben ga lahiya, aka kare shi lahiya, kuma su wannan ministrori su sani amana ce duka aka damka musu, kuma mu duka wani cece fice yanzu ya kare a zo a yi aikin ƙasa. Niger ta mu ce ta ɗiyan mu ce ba yanzu muke mu aiki ba, mu tuna da akwai ɗiyan mu da ƙannan mu da sauransu. To saboda kanga muna kira ga wanga ministrori Allah ya sa su yi koyi da isu, dan yanzu ka dauki nan jihar Maradi isu ya maida mu jihar Maradi kamar Fars.
To
umma
to mun gode Alhaji, bari mu sake komawa ya mai. Wane ne akan layi?
Muhammad Rabiu ne akan layi.
To muna jin ka Malam Muhammad Rabiu.
Na farko da gwamnatin nan da aka kafa ta Niger, yawan mutane sun yawa, wato in aka diba yanayin kasal da yanayin tattalin arzikin kasal, firima gwamnati isi a karo na farko ne aka samu gwamnati mai yawan mutane kusan 40 a cikin Afirka ma gaba daya. Akwai ministu ma'aikatan ministotin wanda su ma cancanta ba a ce wato minista ce, wato ya kamata a ce direction ce, ba kamata ba a bata ministoti. Misali in kuka dauka ministan mai kula da share-share da minista wato mai kula da raya birane, wannan bai kamata ba a ce minista mai kula da raya birane daban.
Malam Muhammad Rabi, mu mai da hankali kan yanayin nadin wato kamar musamman abin da shafi yawan ministocin kamar da ka fara magana ba tare da mu ambaci sunan wani mu ce ko bai dace ba, amma kuma akwai korafi da ake cewa mata ba su samu kaso da ya kamata ba kamar da kundin tsarin mulki ya nuna. Kamar me ra'ayinka game da haka?
Wannan suna da gaskiya, saboda doka ita ce ta ba su wannan yanci, kenan ya kamata kuma a ce su magabata sun wato kiyaye doka, su gwamnati ta yanzu su suke wato kirare kurarin kare doka.
To mun gode Malam Muhammad Rabi, bari mu sake komawa jihar Maradi. Wane ne akan layi?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Bakwai Jihadi Maradi.
To muna jinka.
Yawa. To ni dai ra'ayi na zan bayyana shi fi sabilillahi ga yanayin yadda aka yi wannan gouvernement. Ya kasance mutanen nan sun yawa, saboda Allah ga yanayin ƙasar mu, yanayin yadda take matalauciya. Bai kamata ba a ce an dora waɗannan mutane har 38, yanzu ma har sun kai 40 ma. Kenan waɗannan mutane su ma za su ɗauki wasu waɗanda za su kama musu wajen aikunansu, kenan laruri ya yi yawa. Ya kamata abin nan a diba a gani gaskiya abin an ɗauki ɗawainiya da yawa, don saboda haka gaskiya fi sabilillahi ga yanayin yadda aka yi haka. Ni na nuna cewa haka ɗin gaskiya an nuna wani san kai daban.
To Malam Lamun gode, bari mu je Najeriya jihar Nasarawa. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Me sauraron ku na ko da yushe, sakatare na kungiyar mai nasara na karamin kuma lafiyan bari bari.
Muna jinka.
Shi fela daga nan lafiya.
Muna jinka Malam Bashir.
Nadin da shugaban ƙasar Niger Muhammadu Yusuf ya yi na ministoci a gaskiya ya yi ƙoƙari, kuma ya zaƙulo mutane masu basira wanda za su tafi da harkokin wannan ƙasar. Sai dai kamar da jama'a ke ta ƙorafi musamman mutanen Niger a kan cewa ministocin sun yawa, haka ne ko ita ma yaya babba ai ministocin da ba su kai yadda Niger ta yi ba. Ya kamata ce an taƙaita domin cigaban ƙasa.
To Malam Gode, Malam Bashir kenan daga jihar Nasarawa Najeriya. Za mu sake komawa a birnin Yamai. Wane ne akan layi?
Malam Isa Darwani akan layi.
Yawa, to Malam Isa muna jinka.
Ni abinda nan yi bisa ga gwamnati, abinda ya kamata su yi da siyasa yi makasa aiki yadda ya kamata. Kuma ga tsadar rayuwa ta yi yawa, ga asibiti babu magunguna sosai. To, kamata ya yi su yi makasa aiki. Abin ne suna da yin shi kamar na abin ka abin da je an na musu yi ƙarfi mu kasa aiki talaka suna cikin kuma matsaloli da dama cikin ƙasa.
To mun gode ya Malam Isa daga birnin Yamai. Bar mu je jihar Maradi kuma. Wane ne ya kan layi?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sani Tula ne daga Birane wani sirri.
To muna jin kamalin Sani Tula.
Abinda ke da kwai wannan nadi da aka yi yayi saboda lokaci ne yanzu ake tai dole ba aikin dole in ba ne mutane ba suka kama abin ba ya tayare ne.
Wato anaka tunanin kana ga kaman adadin da aka diba bai yawa ba kamar yadda wasu suke korafi?
A ba yawa ba. Ai dan talauci ne kawo wannan ba ganin tunda ai kai suna da yawa ni garaye mutum dai ba yawa dole sai an kama.
Malam Sani Tula kenan daga jihar Maradin Jamhuriyar Nijar. Muna godiya kwarai da gaske ga dukkan waɗanda suka ba da gudunmawarsu a wannan shiri da muka yi na wato ɗaukan wayoyinku. Muna godiya kwarai da gaske. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Halin yanzu an kammala samun kungiyoyin wasannin kwallon kafa na matan Afirka wanda za su shiga gasashen kofin matan Afirka ta shekarar 2016 da za a yi a ƙasar Kamaru waɗanda suka samu gurbi a baya-bayan nan sun haɗa ne da ƙasar Najeriya, Ghana, Afirka ta kudu da kuma ƙasar Kenya. Wannan ne karo na farko da Kenya ta shiga wannan gasar matan Afirka tun lokacin da aka fara gasar a shekarar 1998. Super Falcons ta ƙasar Najeriya ta samu gurbin nata ne bayan ta duke ƙasar Senegal da ci biyu da nema a fafata wanda suka yi a birnin Abuja a ranar Talata. Ita kuwa ƙasar Ghana ta lallasa Tunisia ne da ci hudu da nema a wasa na biyu da suka yi a birnin Accra. Samira Suleiman ita ce ta zura ƙwallaye guda biyu. Sa'annan Portia Buachi da Princela Adubia su kuma suka zura ƙwallaye biyun. Shugaban hukumar kwallon kafa ta Ghana wato GFA Kwasi Yantachi ya ce hukumarsa ba ta da wani jawabi da za ta yi wa kwamitin majalisar dokoki mai binciken yadda ake kashe kudaden gwamnati akan wani bashi na $1,242 da hukumar harkokin waje ta ce tana binta. Sai dai shugaban hukumar GFA ya ce a shirye hukumar tasa take ta bayyana gaban majalisar dokoki don ta gabatar da labarinta. Kwasi Yantachi ya ce duk wani kuɗi da GFA take kashewa kungiyoyin kwallon kafa na ƙasar akan wasanni da ƙasashen waje hukumar matasa da wasanni ne ke dauka alhakin biyan kudaden, don haka babu inda za a kama hukumar sa ta GFA akan wani bashin kudi da aka kashe wa Ghana Black Stars. Bayanan na Kwasi Yantachi ya biyo bayan labari ne da ministan harkokin waje Hana Tete ta baiwa kwamitin majalisa mai binciken yadda ake kashe kudaden gwamnati a lokacin da ta bayyana gaban kwamitin ranar Litini da ta gabata cewa hukumar GFA ta dauki ma'aikatanta masu dafuwa su biyu suka mata aiki a shekarar 2011 amma ta ki biyan su. Ana nan ana gwamzawa a wasannin Premier League din Ghana kuma tuni dai aka yi wasannin mako na bakwai kuma ga jerin kungiyoyin wasan Premier League din. Wa All Stars ita ce farko da maki 17, Accra Hazzopolk tana na biyu da maki 14, Dream FC tana na uku da maki 14, Brecon Chelsea kuma tana na hudu da maki 13, sai kuma Tacima City ita ce ta biyar da maki 11. Daga kasan kungiyoyin kuwa Abusuya Dwarfs ita ce ta karshe da maki 5, sannan New Ebiasi tana samanta da maki 6, sai kuma Bichim United ita kuma ke saman su da maki 7. Kuma sa Santiko Toko wacce ta yi nasara ta biyu a cikin gasar Premier League din yanzu tana na tara da maki 8. A wasan nahiyar Turai kuwa Manchester City ta kai wasan dab da na karshe a gasar cin kofin zakarun Turai bayan da ta doke Paris Saint-Germain da ci ɗaya mai ba haushi a kara wanda suka yi a ranar Talata. Manchester City ta ci kwallon nata ne ta hannun Kevin De Bruyne sauran minti 16 da tashi wasan da suka yi a Etihad a wasan farko da suka kara a Faransa. Kungiyoyin biyu kowanne ya zura kwallaye biyu a raga wanda ne karo na farko da Manchester City ta taka rawan gani a gasar cin kofin zakarun Turai tun lokacin da ta fara buga wasanninta. Baba ya kuma makiri sashen Hausa na murya Amerika.
Yanzu kuma sai sharhin murya Amerika wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amerika. Kasar Sudan tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi fama da matsalar rashin abinci mai gina jiki a duniya. Baya ga wannan matsanancin rashin abinci mai gina jiki, kusan yara miliyan 2 ne a Sudan yunwa ta galabaitar da su. A saboda cigabar tashi-tashen hankula da rashin tsaro wanda ya bazu ta ko'ina ya kuma raba mutane da mahallansu kuma ya hana su damar yin noma. Wannan ya haifar da tsananin rashin abinci a yankin Darfur da kudancin Kordofan da Blue Nile. Domin taimakawa wajen ceto rayukan mutane da samar da abinci mai gina jiki, hukumar tallafawa cigaban ƙasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID ta bayar da tallafin gaggawa ga Sudan na kusan dala miliyan 68 tun shekara ta 2011. Hukumar USAID ta bayar da tallafin sama da dala biliyan 1 domin samar da abinci masu gina jiki ga mutanen Sudan. Wannan tallafi na hukumar USAID zai kai ga mutanen Sudan akalla miliyan 2,500, har ma da in gudun hijira dake Sudan ta kudu da ma sauran kasashen makwabta. Wannan agaji zai kai ga masu bukata ta hannun hukumar samar da abinci ta duniya, wanda zai taimaka wajen magance duk wasu bukatu da suka taso na gaggawa a dalilin tashin hankali da ma afkuwar bala'o'i da yawan mutanen da aka raba su da mahallansu a Sudan, ciki kuwa har ma da irin waɗanda bala'in guguwar nan ta El Nino ta shafa. A ƙoƙarin shawo kan matsalar ƙarancin abinci mai gina jiki a Sudan, wanda yake na uku a duniya, hukumar USAID za ta bayar da tallafin abinci mai gina jiki ga yara 'yan ƙasa da shekaru 5 da ke fama da yunwa, da mata masu ciki da masu shayarwa, da shirye-shiryen ciyar da marasa ƙarfi tsakanin al'umma. Illar da ƙarancin ruwan sama ta El Nino ta janyo, kuma baya ga harkar noma a Sudan, wanda hakan ya janyo ƙarancin abinci a shekara ta 2016. Hakanan buƙatar ayyukan jin ƙai a bana zai ƙara fiye da yadda aka saba gani, domin matsalar ƙarancin abinci ya fara tun cikin watan Maris na bana, wato watanni 2 kenan kafin lokacin da ya kamata. An kiyasta cewa yawan mutanen da ke fama da ƙarancin abinci a Sudan zai iya kaiwa miliyan 4.5 a daminar bana. Rikice-rikicen da suka ƙi cinyewa a Sudan da makwabtanta ya yi sanadiyar ƙaruwar yawan 'yan gudun hijira waɗanda aka raba daga muhallansu shiga cikin matsalar ƙarancin abinci a Sudan. Sama da 'yan gudun hijira 360 ne ke cikin Sudan. Tun watan Disamba shekara ta 2013, sama da 'yan gudun hijira 360 ne ke cikin Sudan. Tun watan Disamba shekara ta 2013, sama da mutane 190,000 suka zo Sudan daga Sudan ta kudu, yayin da suke gujewa tashin hankali a ƙasarsu. Faɗan da ake ci gaba da yi a Darfur ya yi sanadiyar raba mutane miliyan 2.6 mahallansu. Wasu mutane miliyan 1.7 sun bar mahallansu a kudancin Kordofan. Kamar yadda ta kasance ƙasa mai bayar da agaji mafi girma a Sudan, a bayyane yake Amurka ta ƙudiri aniyar taimaka wa mutanen Sudan wajen ba su taimakon da suke bukata a dukkan yankunan ƙasar, ciki har da ma mutanen da rikici ya shafa. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Mai gabatar da kara a ƙasar Belgium ya ce sun sallame mutane uku daga cikin waɗanda suka kame ranar Talata domin binciken harin da aka kai a ƙasar Paris a ranar 13 ga watan Nuwamba, wanda ya yi dalilin mutuwar mutane 130. Ofishin mai gabatar da kara ya faɗa yau Laraba cewa ba ɗaya daga cikin mutanen da aka gurfanar, sai dai kawai an tsare su ne ranar Talata lokacin da 'yan sane ke bincike a gundumar Brussels, lokacin da jami'an Belgium ke ƙoƙarin kame waɗanda suka kai hari a Paris. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi kira da a yi shari'a bayan da gwamnatin jihar Kaduna ta bayyana cewa jami'an ta a asirce sun binne 'yan shi'a kusan su 350 a rami ɗaya, wanda aka kashe lokacin da 'yan ƙungiyar suka yi arangama da sojoji a Zaria lokacin watan Disamban bara. Wannan mummunar bayani da jami'an gwamnatin jihar ta Kaduna suka bayyana cewa an harbe aka kashe ɗaruruwan 'yan shi'a kuma aka rufe su a rami ɗaya, wani muhimmin matakin farko ne na hukunta duk wanda ke da ake zargi da hannu wajen wannan mummunar aiki, in ji babban jami'in ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty MK Ibrahim a cikin sanarwar da ya bayar jiya Talata. Sanarwar ta ce wajibi ne a tabbatar cewa an kare wannan ramin da aka binne waɗannan mutanen domin a fara gudanar da bincike da za su haɗa da hanyoyin kimiyya da na fasaha.
To masu sauraro, duka abin da shirin namu ya kunsa kenan baki da a yau, kuma wannan ne zangon shirinmu na ƙarshe, amma za mu sake dawo gobe da safe da izinin Allah, inda za ku ji wasu abokanan aikinmu da wasu labaran da dumudumansu. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Ladies Gresham da ta ba da umarni, sai injiniyanmu Mr. Aiden Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.